أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam godiya cikakka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin ikon shi da kadarawa shi muka saki haduwa a wannan wuri mai tara albarka a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gayin gaskiya kuma sannan ya ba mu ikon yin aiki da ita a yau muna maraicen 7 ga watan ramadan Hijira tana 1445 wanda kuma shi ne ya dace da 17 ga watan Mars miladiya ta Annabi Isa alaihi salam tana shekara ta 2024 har yau muna nan a cikin tafsirin suratul nisa kuma jiya mun kwana karshen aya ta 57 a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 58 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl Inna Allah ni'ma ya'idukum bih Inna Allah kana sami'an basira
Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah yana umurtaku da ku miƙa amanoni zuwa ga ma'abuta su kidan zuwa ga masu su wa idha hakamtum bainan nas kuma idan kuka yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil 'adl yana umurta ku da ku yi hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya'izukum bih lalle Allah madalla da abin da yake yi muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne ko mai gani ne wannan aya ta zo bayan bayani bisa kan halayen yahudawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ƙasa ta musulunci ta farko a cikin duniya a cikin madina sai ya kasance akwai ƴan adawa miyau wanda su fatansu wannan ƙasar ta tarwace fatansu ka ƙasar nan ta kai inda ya kamata a ce ta kai hali irin halin da dai ka san yahudawa na yanzu suke yi ma mutane ko kuma ƙasashe sabiyar takalmi suna ƙoƙarin su ga cewa dukkan ƙasar da ta kama hanya ta cigaba ta lalace ta tarwace ta koma bayan-bayansu su abinda suke fata kenan to saboda haka wa'annan yahuda haka suka kasance zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin ɗabi'unsu ya ba mu labarin irin kiyayyar da suke yi wa musulmi su maƙiya ne na gaskiya ga musulmi sannan kuma mahasada ne ga musulmi dukkan wanda ke hasada ka bai san ka ci gaba ai kowa san da haka Laraba suke cewa kullu al-adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man adaka al-hasad duk wata adawa da ka gani duniya ana fatan wata rana a shirya sai adawa guda ita ce ba a tunana a shirya ita ce adawa wanda yake maka adawa dan hasada kawai duk mai maka adawa dan hasada ba yadda za a ka gyara mishi amma mai maka adawa ba dan hasada ba kudi suna iya daidaita tsakanin ka da shi kyakkyawan magana tana iya daidaita tsakanin ka da shi kyakkyawan mu'amala tana iya daidaita tsakanin ka da shi wata rana kyautatawa da za ka yi ma wani ma ba shi ba ta iya daidaita tsakanin ka da shi ya zamana ku yi magana ma kadai yana iya daidaita tsakanin ka da shi ya ce a shi wani ba haka yake ba yadda nake tsammanin shi yake ba ashe mutanen kirki ne saboda so da yawa mutane daga nesa kake ganin su ba mutanen kirki sai kai mu'amala da su sai ka ce babu wani mutanen kirki kamar shi kidan kaga adawa da kake mishi can wurin ba ta micece ba ba ta hasada ba ce to amma in mutun na maka adawa ta hasada aka ce ba a fatan wata rana ku shirya da shi ita har mutuwa ne ake ta adawa bici ba a fatan a ce ka shirya da mutum adawa wanda ke maka hasada da adawa wanda ka kasa shi wannan abubuwa guda biyu aka ce ba a tunanin cewa ku shirya wata rana in dai ka taba kasa mutum to ba da za a ku shirya da shi in mutum yana hasara kashi ma ba da za a ku shirya da shi to su wa'annan mutanen yahudawan nan adawa da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta hasara ce ko wa ya gaya mu cewa hasara suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi su kuma ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya san abin da ke cikin zukatansu wanda ya san abin da za su yi nan gaba wanda ya san abin da suka yi can baya wanda ya san abin da kakanninsu da uwayensu suka yi can baya kenan ba yadda za ka zo ka kwatanta mu da cewa a wa'annan mutanen ai ba a fahimce su bane kai ne baka fahimta ba kai ne abba ka fahimta ba ko ko Allah ne bai fahimta ba a antum a'lamu amillah ku kuka yi sani ko ko Allah ku yi alakar da su za ku gano a fin nihaya daga ƙarshe cewa abinda Allah ya gaya muku haka nan kuma gashi ai muna gani haka nan din ne matukar ba bayansu kake ba matukar ba su ke tattaka ka ba suna bi suna wuce ba to ba za su taɓa ɗaukaka mutanen kirki ba to saboda haka bayan bayani akan wa'ancan ƴan adawa da ke da kwai da baibaye da madina to sai Allah sai ya shimfiɗa wani tsari ga musulmi wanda wannan tsarin duk wanda ya bi shi zai zauna lafiya duk shugaban da ya bi shi zai zauna lafiya duk shugaban da zai ya bi shi hankalin shi zai kwantawa duk shugaban da ya bi shi bai tunanin juyin mulki duk shugaban da ya yi shi to zai zauna lami lahiya da ƴan ƙasar shi shi da sai Allah ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl imam al-qurtubi da ya zo nan sai ya ce wannan aya yace min ummahatil ahkam ta kunshi hukunce-hukunce daga cikin mahiya girma a cikin addinin musulunci shine wannan aya ta dauka yace tadammanat jami'a addin wannan aya ta kunshi duka addinin ma musulunci baki ɗayan shi saboda addinin musulunci baki ɗayan shi amana ce da adalci baki ɗayan shi ya ka dai ka ce ai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko to ai rukun amana ne ke sa haka ba Allah haƙƙin shi rike amana ne ke sa ka yarda cewa Allah shine ubangijinka wanda ya cancanci ka baka shi ko manzon da ya aiko bawan shi ne kun manzon shi ne kun ma'aikin shi ai amana ke kawo wannan amana ke sa kai sallah yadda ya kamata amana a cikin addini ke sa kai haji amana ke sa ka ba da zakka yadda ya kamata kai amana ita ke sa ka kame bakinka tun daga bullawar alfajir tun ba ka ganin rana har ranar ta faɗi ka shiga cikin ɗaki kana ganin hura da galas da sukari a ajiye mai yara ka kisha akwai amana da ta kai ga wannan to saboda ka addinin musulunci baki ɗin shi amana ne shi yasa Imam al-Qurtubi yake cewa ta kunshi dukkan addinin da dukkan shari'a baki ɗin ta illa iyaka kawai malamai sun yi saɓani masa kan cewa da Allah ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha da waye ki da masu mulki koko hada fara hula koko da masu mulkin da fara hula ake ne kiran kowa da kowa Ali bin Abi Talib yake cewa hadha khitabun li wulatil umur wannan magana ce ko kuma jawabi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga suwa yace ga wa'anda suke ma'abuta mulki minal muslimin ne daga musulmi khasatan su kare ake bacce haka shi ma Ibn Abbas ya ce da masu mulki ake ara hujjar su ita ce in ka kalli ayar da kyau cewa aka yi gaba ba idha hakamtum bainan nas ka gani ina hukunci tsakanin mutane ba ni wace hukunci tsakanin mutane shugabanni wasu suka ce a abinda yake bayyana a cikin wannan aya shine ita wannan aya ta kunshi kowa da kowa me yasa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kowa da aka ba kiwo kuma dukkan wanda aka ba kiwo sai an tambaye shi dangance da kiwon da aka ba shi kenan kowanne daga cikin mu shugaba ne a cikin gida kai mai gida shugaba ne kenan akwai amana da zaka rikewa uwar gida ko da ba mama uwar gidan ba dukkan su suna shugabancin wani bangare a cikin wannan gida haka ne in kai yaron Alhaji a cikin shagon shi kai ma kana shugabancin wani abu ne an baka kiyon wani abu haka hadisin yace sai ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenan in haka nan ne amana ba bisa kan shugabanni kadai ake samun ta ba ana samun amana ne a cikin kowa da kowa shi yasa wasu masu hikima ne suke cewa aqimu dawlatal islam fi qulubikum taqum lakum fi ardikum muna ta kokowa mu samu daula ta musulunci ko kokowa ake ta yi an shar'an musulunci kaza 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 wani 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 yanzu barka ga azo ai constitution in za a yi aka ce a sa sunan musulunci musulmin wa'annan su za su ce ka sai musulmin su za su ce ka sanya ka jira ka gani sai lokacin yayi me yasa saboda ba wanda zai iya hakuri ya ga cewa baban shi ya sa ta an dace mishi hannu bai ta human right watch ba masu kare haƙƙin ɗan adam ba ka da wannan imanin sannan saboda zaluncin da ke dabaibe da mu kullum idan aka ce shari'ar musulunci sai ga mutum yana tunanin yanke hannu kawai yanke hannu shi ne shari'ar musulunci tsakaninka da Allah ka sha giya a maka bulala shi ne shari'ar musulunci kawai mutum ya yi zina a mashi haddi shi ne shari'ar musulunci kawai ha to wai in kai ba ɓarawo ba ne mene na jin tsoron a yanke maka hannu ai wanda ke ɓarawo shi ke tsoron a yanke mashi hannu wanda ke shan giya shi ke gudun a mashi bulala wanda ke mazinaci shi ke gudun a yi mashi haddi wanda duk bai aikata wannan abu wai ina ruwan shi da wannan yaushe hankalinka za a tashi in aka ce za a yanke ma wanda ya sata hannu kira ɓarawo ne to saboda haka idan muna son daular musulunci ta tsayu a bisa kan ƙasarmu aka ce mu tsaida ta a cikin zukatanmu kowanne daga cikin mai tai gidan shi ya shari'a musulunci tsakanin shi da Allah duk ire da kake ganin cewa shugaban nan muna cewa ba su da adalci kai ka ji abin da yake ka wai a baka mulkin mutane ka ƙurayin kaza kai mutane kai wannan ba ba shugabanni bane a je gidanka a gani a tambayi matarka mu aka kama rubuta littafi daga nan sai aka kwa 17 ga arewa a kanka dawa a ce kana son ka ji halin mutum ka take tambayi matar shi na biyu ka tambayi makwacin shi wannan mutanen guda biyu su ne za su baka labari cikakke akan mutum shi yasa ake cewa in makwacin ka ya ba da labari musa kanka gaskiya ce babu jayayya ga wannan makwacin ka iya cewa mutum kirki ne kai ba to gaskiya ce ba a tsaya a ce ah ka shi dan dariƙa ne kai dan izala ne ba a kar ko dan mine ne ko kirista ne shi yasa kai duk yadda za a aika kyautata alaƙarka da makwabci ana karɓar shaida shi game da halayenka kuma sannan baka san mutumin da za a tambaya ba kuma wani lokaci za a iya tambayar shi ba game da kai ba shaida shi tana iya ɓata wasu abubuwa da yawa a cikin rayuwarka sannan wajen Allah shaida shi ana lissafa da ita ka mutu mutane su ce kai wannan mun huta alama ce mai nuna cewa wuta ta waje ba a kanka ka mutu mutane su ce kai mutanen kirki ya abin nan ya ta yi kai wannan mai gurbin shi yana da wahala ba da gudun wani ba da kawai waya abin da kamar shi kaza 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 wannan maganar za su ƙura gai aljanna ta waje ba gare ka saboda mutane da kake gani shaidu ne na Allah akan bayan ƙasa to saboda haka kenan idan dai muka dibi wannan aya za mu ganin cewa akan ijma'in malamai wannan aya ta shahi mai mulki da wanda ba mulki da yaro da mai gida da mata da miji da kowa da kowa duk wanda ke karɓa sunan musulunci wannan aya tana umurtar shi da ya adalci tsakanin mutane sannan kuma malamai na duniya kaf sun yi ijma'i akan cewa mai da amana ko kuma mika amana ga wanda ke da ita biyan amana ga wanda ke da ita wajibi ne kai ta sawa'un wanda ke da amanan nan mutunan kirki ne ko mutunan banza ba a ci amana kahiri a ci ya kahiri na ci amana shi wani abu ne ba a ci amana kahiri ba a ci amana kirista ka ci ayoyo mutunan da ba ke ci Allah uku ne yau na ci kudin shi wani abu ne bai da bambanci da musulmi kenan nan magana ce ake bisa kan ɗabi'u wa'anda ƙasar ku za ta kahuwa da su idan kuka lura da kyau za ku kasashen turawan yamma sun kahu ne akan cin amana kisa turawan yamma duk mutumin da ya rike sai ya rike banza su ba su da aboki na dindindin sannan kuma ba su da maki na dindindin haka siyasa su take haka Charles de Gaulle yake cewa tsohon shugaban ƙasar Faransa wanda ya ba makincin kai ya ce Faransa ba ta da aboki na dindindin sannan ba ta da maki na dindindin tana juyawa ne inda maslaha ta juya kenan kai in ka rike su a matsayin cewa kana na abokinsa na dindindin wata rana za a juya maka baya kun bayan ya ju saboda tukunyar da ake dafa siyasa ta Afirka wayansu take idan tukunyar ka ta kare ka ta taliyar ƙarshe to shi kenan magana ta kare ka ci taliyar ƙarshe da kana ji kana gani irin yadda wannan na Burkina Faso ya ci taliyar ƙarshe yana ji yana gani lokacin shi ya zo ya wuce bayan shekara 27 duk cin amanar da ya yi duniya don saboda su ƙarshen labari ya zo yana ji yana gani sai kwale mai gurin ba sample visa da za a ba shi ta horar shi aka hana mishi ya ta tangarara a cikin ƙasashen Afirka har yanzu yana la ya mutu fiha wa la ya haya Allah ya ƙi kashe shi balle zai kwamfa wuri har yanzu Allah ya ƙi ɗaukar ran shi shekara 10 yana ganin jilla ina abokanka waɗanda suka kasance tare da kai a da babu su Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa idha hakamtum bainan nas idan kuka yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci kaga adalci shine ke tsaye da tahiya kowace iri ce kaga adalci shine ke kawo maka kiliya kaga adalci shine ke tabbatar da aikin ka kowane iri ne kaga adalci shi ke sa kai daraja a wajen mutane kaga adalci shi ke sa maƙiyanka su soka su maka shaida mai kyau kafin masoyanka kaga adalci shi ne zai sa ƙasa ta tabbata ga hannun wanda ke da ita ga hannun wanda ke mulki da ita matuƙar ya kasance ba ka da adalci to wannan ƙasa a ko barazana ta yi daga hannunka in kuma ba ta yi daga hannunka ba a ko barazana ta ruguje in mulki ne zai iya rugujewa shi yasa akwai wani asar wanda yake cewa Allah na taimaka ƙasa ko da ta kahirai ce idan ta kasance tana da adalci amma Allah na hita bayan ƙasa ko da ta musulmi ce idan ba ta da adalci wannan abu shi ne ke bugun mu in kuka lura da kyau yanzu mu adalci ne muka rasa shi yasa muke fama da matsala kala-kala iri-iri kana ji kana gani ka ga mutum wanda baya arwala bai taba ma yin arwala ba amma shi ke jagoranta ƙasar ku kana ji kana gani wai tsoron shi kuke yi kuma yanzu ka ji bai da horon shi take ba mu wahala kuma har yau cikin mu akwai mutanen da suke ganin cewa in babu ita babu mu an riga an musu karatu karatun ya riga ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsu cewa in babu wa'anda mutanen babu kuma shi ya san da cewa su kahirai ne sai ce duniya in ba da su ba ta yi haka nan ne in ba da su ba ta yi tunda ka lalace ka kuma kamar su kana shan giya suna shan giya kana sata suna sata kana zina suna yi mene yawan bambanci kaga babu bambanci shi yasa politik ɗin Faransa lokacin da ta zo ta mulkin mallaka ta azata ne bisa kan abin da ake ce ma assimilation. Mene ne assimilation? Ya kasance al'ada da halshi da addini da tsarin tahiya ta rayuwa ta horon shi shine mu bakakken hata za mu yi aiki da shi. Babu girmamawa ga al'adarmu, babu girmamawa ga addininmu, babu girmamawa ga dukkan wani abu wanda yake na sarauta ta gargajiya ko kuma wani abu wanda yake na gargajiya ne. Babu wannan a cikin tsarin horon shi. Kina larabci ake ce ma siyasa ta istia. Kina idan muka koma da ni da kai kayanmu iri guda, aqidanmu iri guda, al'adarmu iri guda, komin iri guda, to za ka kasancewa sai yadda na yi da kai. Kenan ni ne maître supreme, ni ne shugabanka, wanda sai abin da na ga dama za ka ɗauki. Wannan siyasa ita ce siyasa ta mulkin mallaka na horon shi. Mulkin mallaka na Ingila yana ba al'ada matsayi, kuma yana girmama masarautu na gargajiya. Yanzu ka tsallaka ka shiga Najeriya ka ga bakin kofar masarauta ka iya yin bonus na mutan karan wurin. Ka iya, don aka ce maka wannan sarki ne na gargajiya, za ka yana daraja mai girma. Me yasa 'yan Ingila suka girmama al'ada? Saboda su suna da asali, ba su bar asalinsu ba. Hayyar sarauta ce ake yi ta gargajiya a wajensu. Hayyar sarki yana da mahimmanci a wajensu. Hayyau sarki yana da girma, al'adansu kuma suna da girma. Hayyau suna mutunta dukkan abin da ke na gargajiya. Amma mulkin mallaka na horon shi babu sarki. Ka ta horon shi kaga akwai sarki? Babu sarauta. Shi yasa da suka zo na wurin sarakanmu kakkashe su suka ɗore yi. Ba su da mahimmanci gare su, ba su da wani girma gare su. To bale al'adun da suka zo suka tara namu, to dan dadawa munan wurin sai suka zo suka yi rishin sa'a, sai suka sami ma musulmi mun ma san wani abu na addinin musulunci. Kisa idan ka lura da kyau cikin wa'anda ma Faransa ta mulkin mallaka a cikin Afirka, kasashen nan guda uku sun yi ba Faransa haushi. Guda uku ne: Guinea, Mali, Niger. Ka yadda Burkina rabi da rabi ne suke, akwai musulmi cikinsu, amma za ka samu wa'ancan ɓangaren sun yi yawa. Amma gine kowa musulmi ne cewa. Mali kusan kowa musulmi ne, Niger kusan kowa musulmi ne. Mu ne kawai suke yi ma wani abu na cin gashi in ka kalla. Da reni mu ne suke yi mashi. Kuma abin da ya sha mu wannan abin, musuluncin mu ne ya sha mu wannan. Ka ɗora sauraron RFI. Ko shiri suke yi wanda za a iya ɗauko music ɗin wata ƙasa a sa, kaga shedanci da ya music ko, to ba za ka ji an ɗauko na Nijar an sanya ba, sai dai na wasu ƙasashe waɗanda ba musulmi ba. Mun yi lokacin da muke sauraron RFI yadda ya kamata, yanzu mun bari, mun bar sauraron su. Labarin me za su yaba mutane? Me za su gaya mu yanzu? Ba abin da za su gaya mu. Amma da dukkan wani labari in aka yi awa ta zo ko kuma rama ba, sai mun kawo man saurara mu ji inda duniya ta sami ba. Daga baya muka gano cewa tashar dashi ce suke kai mutane, ba labaru ne suke kai. Ko ne ma wani ma. To in kana saurara za ka yi duk shirye-shiryen su da ake. Ko da fasil in aka yi aka sa wani dan kidi na wata ƙasa, ba za ka taba jin dani jira. Ka ji dai ƙasar ku dai ga ta dai an sanya, ba za a sanya. Kai halshen ma namu na Hausa, sai dai milisar ta aka yi RFI ta Hausa. Alhali muryar Amurka tun bayan yakin duniya na biyu aka buɗa ta. BBC haka. Kaga inda su can wurin al'ada suke aiki da ita. Sai da aka yi wajen shekara nawa da samun 'yancin kai, labaru na Hausa sai dai mu same su ga BBC da muryar Amurka. Amma su suka kiya. Har alwashi suke suna cewa su ba za su taɓa fara labari da Hausa. Amma ƙarshe da suka ga ba sarki sai Allah, dole suka buɗe RFI ta Hausa. Bemil sat nan kusa-kusan ne na aka buɗe ta. Na ba shi ba. Shekara goma sha wani abu ne duka-duka aka buɗe ta. To amma abin da zai baka mamaki game da Turawa nan dukkansu, akwai adalci tsakaninsu. Tsakanin 'yan ƙasarsu suna kusanta adalci. Wannan gaskiya ce ya kamata mu gai. to shi yasa kasashen su kuma suka jima suna yin abin da suka dama mu kuma tsakanin mu gaskiya ce ba kaga dama yau aka ce ana raba abincin nan cikin kwanan nan a baka take 10 ka ce ka zo da riga 10 duka ka dauka ka sa wannan ka sha kwana ka sanya wannan ka sha kwana ka zo ka amsa ka sanya wannan ka sha kwana ka zo ka amsa kai dai in ka samu to ƴan ango ku kan ba su samu to kaga a ci gaba da rayuwa kan ga ha yanzu irin wannan mutunan aka ce shidi shugaban kasar ku yake ne kai sai ya koshi ya gage shi bayan shekara 5 kenan sannan mutane su san abin da ake to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idha hakamtum bainan nasi fahkumu an tahkumu bil adl idan kuma kuka yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da gaskiya to Imam al-Qurtubi da yazo nan sai ce to nan dai ana nihin kuma mahukunta to har cikin gida muna yin hukunci a tsakanin yara ko lakon mu shi yana hukunci tsakanin yara makaranta haka nan a cikin kasuwa shugaban kasuwa yana yin hukunci shi ma ala ayi halin kowa da kowa yana shiga a ciki wannan aya tana nuna mu wajabcin yin amana da wajabci na adalci kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wani wuri Allah subhanahu wataala yake cewa wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba in kuka yi magana ku yi adalci yana daga cikin ma'aunin da zaka gane wannan kirki idan ya bude baki sai magana zai yi adalci yana daga cikin ma'aunin da zaka gane mutumin kirki ne ya kance ya ai rike amana kudi kaga amana ta kudi wahalar rike gare ta shi sa Umar bin Khattab yake cewa idan kana son ka gano mutum to sai abu guda uku san hada ka da shi na farko balaguro ya hada ka da shi ku yi balaguro tare da ganin zuwa Yemen ko kuma ku ta yi haji ku dawo tare da shi dukkan ɗabi'un shi sai ka gano su ka sa akwai wanda saboda kuna nesa da nesa ne ba ka gane halayen shi akwai wanda iya shiga mage waya sai ka ta buga na Allah ya to wanda Allah canza fata ne za ka yi yadda ka san zai canza fata kai wani in zai yi wanka hada mai yake shiga cikin mage waya in ya ƙare sai ya shafa mai sannan yake ko ba haka ne kana jami'a za ka dogara irin wannan mutane ni na ga wanda har da kayan ma wanda zai sanya ki tayar da su cikin magiwa ku kuna nan kuna gidan yake wani sai ya buga sabuli ga jikin shi so biyar yadda da ka san in ya hito an bin zai hitawa iya ka dai haske wani idan kuka kunta tare da shi na sari zai ta maka ya hana ka kwana wanda bai koyuwa irin wannan ba kai koyi shi a ce to ga barawo na bara koyuwa ga bai koyuwa sai ya tura muku asiri wani cikin wannan balaguran za ku neme shi ku rasa yana can yana biyan ƴan mata na gari wani cikin balaguran za ka gano ashe mashayar taba ne wani za ka gano cewa yana shan wancan abu wanda ba a gai ka gani shi yasa masu hikima suke cewa shi balaguro yana hiddo fuskar mutum yadda take in kazami ne kana ganewa in mutumin kirki ne kana ganewa saboda da an hita daga gari to kowa halin shi hita waki saboda gani yake nan ba wanda ya san shi ya iya abin da ya gada ba to shi yasa aka ce balaguro yana sa shi yasa aka samu shi a safar din saboda yana kware halayenka a gano kai kowa ne abu na biyu wanda zai nuna maka mutum kowane ne idan ka ba shi aure kaga dan da kurkunin da yake gaya samu da ya karbe shi kenan da aka wanda kai masa hanya ko sallama musamman ma in ta yi mishi lahi daga gida ya gamu da kai musa ya gaba da kai sai ka gani tuto shi wa na ake hakan ka idan suka yi hada irin maganganun da zai dora gaya mata yana daga cikin abin da ke nuna maka halaye shi yasa mutane na da kake ganin idan suka auri mace ba su san wani ya aure ta ba su ya san kawai tayi ta zama na nan wurin shi akwai wanda zaka samu shi ba gida zai bata akwai kudin da ake bada labarin cewa shi gida yake dauka ya ba mutan da ya saka kuma shi ke kawo mata komai da komai dan saboda kar dai wani ya aure ta me yasa saboda kai asiri ke to nake ta san sirrin shi duk wani abin da kake ganin ka gagarin mutane mutane suna neman su san labarin ka waya ne kake gani da an samu mata ka magana ta kare da an same ta magana ta kare shikenan to saboda ka shi ma halayen shi ba su bayyana sai lokacin da kuka yi mu'amala aure da shi sannan za ka gane halayen shi halin shi na kahin ya samu kai kwamfaran shi da bayan ya samu yaki ɗabi'a ta uku ko kuma wuri na uku wanda halin mutum yake hitawa na ga na ɗaya na ga na biyu ko shine mu'amala ta kuɗi ta haɗa ka da mutum haka kusan kowa ya san wannan ne akwai mai taurin bashi akwai wanda zai zo ya ce maka wani dan Allah an taimaka mana a bani kaza da ka bashi shikenan ba ka ƙara ganin shi kisa in irin wannan mutum ne ya zo maka in kana da abin da zaka bar ka cewa na gashi na baka kyauta kaza na baka kyauta kaza nake iya baka ta hi kawai amma zancen kuɗi su dora hada ka da shi ba su taso ba ita ce haya da kawai zaka bi karɓa da mutum in kuma Allah ya maka yalwa ɗauki abin ka bashi in bai biya ba bai iya dawo gobe ce kuma dan Allah ƙara mini duk rishin kuma shi ba zai ce haka sai dai yanzu ya nema wani waje tunda ya hitsari wannan gada yanzu dole sai dai ya nemi wani bargo can da ma ya shinguda amma bai sake dawa zuwa ci maka kaba shi amma in ba kada ce mishi wani jikka 100 kake so ko to ga jikka 20 na baka kyauta ka dai Allah baka sa'a ka samu ka ga cika malamin da ke gaya mu wannan asar din sai ke cewa a wannan lokacin ya ƙara wani abu guda inda tana shina gani shi amma ala ayati ha wa anna abubuwa guda uku su ne mayyamai abubuwan da suke nuna da ana kowa ne shi fike nan wannan aya idan muka lura da kyau za mu ganin cewa tana yi mu umari da cewa mu rike amana ko mu rike adalci Hasan al-Basri yake cewa mahukunta Allah subhanahu wa ta'ala ya rike alƙawari uku a kansu na ɗaya Allah ya tabi'ul hawa kasa kasance masu san zuciya ba a san mahukunci ya kasance mai san zuciya bakin da aka yi alamar san zuciya ko yaya ne darajar shi tana zubewa na biyu ya ce wa an yakhshawhu wa la yakhshan nas su ji tsoron shi kasu ji tsoron mutane mahukunci ana son ya kasance ba mai tsoron mutane ba mai tsoron Allah ake sa ya kasance la yakhafuna fillahi lawmata la'in na ƙarshe wala yastaru bi ayatihi thamanan qalila kasu dora sayan wani abu dan kadan da ayoyin shi kana ji kana gani saboda abinda bai taka kara ya karya ba ka miƙa ƙasa ka ga kahirin wannan kahirin ba su iya baka ko da minti guda ne na mulki ba sai ƙara maka shi rada mandan ka ta ƙare ran nan ta ƙare babu yadda za a yi su ƙara maka minti guda da ta ƙare ran nan kana daga cikin layin makiya in ka ce za ka ci gaba babu gwan baya to haka kaka kuskura wani ya baka kuɗi ka ƙi yin adalci a cikin wani hukunci kaka kuskura kai haka yana daga cikin abin da ke nuna cewa adalci wajibi ne ranar tashin kiyama az-zalimi baya da hus Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله يأتي دكا ونأى الظالمين kakkai tsammanin idan kaga yana yawo kusa kan duran kasa Allah ya mance da shi ka kiyayi mutun ya daga hannu ya ce ya Allah ka mana maganin wani ka kiyayi wannan abu ya ishe ka misali halin da iko ta samu kansa a cikin wannan kwanakin sun cuce mu amma mun roki Allah duk abinda suka yi fatan ya fada mana yar su ya fada in kana son ka ga example na ga hili na roƙon Allah yadda yake ci ka kalli halin da kasashen nan suka shiga wa'anda suke ganin cewa sun yi kowa ƙarfi sun yi kowa iko sun yi kowa komi kuma sannan Allah ya ba su abin da bai ba mu ba iyakar ruwa daman sutura na mulkin mallaka da suka yanka mu sun yanka mu ne don mu kasance talakawa na har abada ko da aka yanka Niger da Mali da Burkina Faso an yi su ne don saboda su kasance talakawa na har abada su kasance mabiya na har abada ga wasu kasashe kisa idan ka ɗauki Niger girmanta 1 miliyon kilometer kare sai ka hada Burkina Faso Benin Togo Cote d'Ivoire Ghana ka gama da Senegal wannan kasashen baki ɗayan su ba su kai girman Niger ba ita kadai amma wai aka samu muna bauta ga Benin Benin ba ta kai girman jihar ta ba muka koma bayan shi har mutum ya ɗaga baki ya ce maka na rihu maka iyaka kai mutane kuma ya tabbatar da cewa in dai ba ta sararin samaniya ba babu yadda za a yi wani abu ya zo maka kuma sararin samaniya ma ya ce ya rihi dan Allah in ba dama ko can an riga an yanka ka matsiyaci ba su ga yankan tsiyane suka mu wannan ɗan wuciyar ta Nijar ta wajen dosa kamata a ce hatta da Benin tana ciki sai a ɗan hidda wani ɗan abu sai a ƙara shi cikin Mali sai ya kasance muna bakin iyakar ruwa me yasa aka mu haka nan saboda an san irin dimbin arzikin da Allah ya mu in muna bakin ruwa banda za a yi amma yanzu hidda shi wani tashin hankali ne sai kasashen nan sun yarda mu iya hidda shi sai Benin ta yarda ka iya hidda shi saboda duk tsiyar ka dai ITO ne za ka yi ko to sai ya bata can in ta ce ta hana ma duk tsiyar ka ai hanya ci za ka bi ka aza ka loda ka tai ko to ma ka ki ba duk tsiyar ka ai hanyar jirgin ƙasa za a yi ko to ma ka ki ba shi yasa tun zamanin mulkin mallaka dukkan ƙasar da Ingila ta yi mata mulkin mallaka tana yi mata shemen da fair tana mata hanyar jirgin ƙasa wanda wannan hanyar jirgin ƙasa ita ke taimaka mata wajen ta sauƙaƙa mata harkar kasuwancinta amma Nijar aka mata mulkin mallaka shekara 80 ba a mata hanyar jirgin ƙasa ba ko da ta kilometer guda ce kenan mu dawwama a matsayin bayi ga 'yan uwanmu Afirkawa sannan gare su su mu dawwama haka duk da su ma Ingila idan ka ɗauka lallai sai hanyar jirgin ƙasa amma idan ta zo tsakanin ƙasa da ƙasa ta mulkinsu in an yi wancan misali faɗin shi santimetar guda 10 ne misali hanyar jirgin ƙasar da ke da ko tsakanin Sudan da ita da Egypt kun ga makwabta juna ne don saboda kasa samu bunƙasa tattalin arziki in aka yi ba wannan faɗin hanya ta metar 10 misali sai a yi ma wancan faɗin hanya ta metar 11 kenan in ka zo da jirginka ya kawo bakin iyakar wannan dole sai ka sabke kaya ka sakata kuma su sake loda haka wancan don dai ka sha wahala dai kawai shi dai bature ga kana wahala maimakon ya sanya shi ya kasance zuciya wuce wuri guda ya ce a sai an canza haka aka ɗore musu su ma duk da an musu da amma dai da an yin da ya yi to ba yi ba to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala wurare daban-daban ya yi mu umarni da adalci adalci yana da falala mai yawa na farko Allah ya yi umarni da cewa a yi adalci inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah subhanahu wa ta'ala yace yana son waɗanda suke masu adalci wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin kai masu adalci aka ce ranar tashin kiyama suna bisa wani su mumbarori na haske mumbari za ka gani mai haske ka ga mutum bisa shi sai a ce maka wancan mai adalci ne lokacin da yana duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yake cewa innal muqsitina inda Allah ala manabira min nuri waɗanda suke masu adalci a wajen Allah ran tashin kiyama suna bisa kan mumbarori na haske alladhina ya'diluna fi hukmihim waɗanda suke yin adalci a cikin hukuncinsu wa ahlihim da iyallansu wa ma wallu da dukkan abin da aka ba su shugabancin shi waɗannan mutanen suna bisa kan wani mumbari na haske wajen Allah mai adalci yana cikin inuwar Allah ranar tashin kiyama wannan ranar da ake gulguso da ita wajen kawunan mutane shi ba ta bugushi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi daga cikin mutane bakwai wanda za su shiga inuwar al'arshin Allah yace imamun adilun da shugaba adali muttafaqun alayhi inna allaha ni'ma ya'isukum bi lalle Allah ma dalla da abin da yake yi muku wazi da shi Allah bai aza ku musa kan lalahi dukkan abin da Allah ya muku wazi da shi ma dalla da shi inna allaha kana sami'an lalle Allah ya kasance mai ji li aqwalikum ga dukkan abubuwan da kuke fadi basira lalle Allah ya kasance mai gani ne game da dukkan abin da kuke aikatawa kaga ƙasa ba ta tabbata sai da amana da adalci to akwai abu na uku wanda kuma ƙasa ba ta tabbata sai da shi ake ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da mu duka baki ne shine ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul
ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يكون لسك إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كيما الله داء كيما منزولا saboda adalcin Allah sai ce wa ulil amri minku da ma'abuta al'amari ko kuma abuta mulki ko ma'abuta iko ko ma'abuta fada a shi ko ma'abuta umarni daga cikinku ya adalci dai Allah ya ambaci kanshi ya ambaci manzon shi sannan ya dauko shugaba ya azabayan shi
bayansu
kaga kariya ce ta haƙƙin su ko ba kariya ce ta haƙƙin su to yadda Allah ya kare haƙƙin ku kuma ku dora kare haƙƙin Allah fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi jayayya a cikin wani afarduhu ila Allah wa rasul ku bai dashi zuwa ga Allah da manzon shi maka ku mun cika ku gani akwai aya da ta yanke hukunci bisa ga shi ko akwai hadisin da yanke hukunci bisa ga shi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir indai har kun kasance da gaske ne kun yi imani da Allah da ran tashin kiyama zalika khairu wannan shine mahi alheri wa ahsanu ta'wila kuma shine mahi kyawun fasara dukkan wani kewaye kewayen da za ka yi wannan dai shine mahi alheri ne ba dai musulunci kake yi ba dai musuluncin naka ne za ka dora abin da kaga dama cikin shi dan me ba kawaiwa kaga menene Allah ya ce dan me ba kawaiwa kaga idan Allah ya ce kaza baka gane mai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce wannan shine mai alheri mai akuskure a cikin wannan babu shi kaga kenan nan Allah subhanahu wataala ya umarce mu da yi mushi da'a da yi mushi biyayya sannan kuma ya umarce mu da yi ma manzon shi da'a ya ayyuhal ladina amanu atiullaha in Allah na so yana yace atiullaha war rasula wa ulil amri minkum ba lahi bane ba cikin larabci ba amma sai dai sake maimaita wa atiur rasula kuma ku yi ma manzo da me yasa maimaita malama suka ce abin da yasa ya maimaita saboda ya ƙara tabbata mu maka kunna mu san da cewa wajibi da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai dalilin da yasa ya gama. Wasu suka ce a dan saboda ya nuna mu muhimmancin alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalili bini ko dai qur'ani ko kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan kamar ya ce ku yi ma alqur'ani da'a kuma ku yi ma manzo da'a cikin dukkan abin da ya bayyana muku na wannan addini. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kara da cewa wa ulul amri wa ulil amri minkum da ma'abuta umarni a cikin su wane ne wannan? Wasu suka ce shugabanni ne, wasu suka ce malamai ne. Ala ayyi halin Ibn al-Qayyim da ya zo nan sai ya ce to duka wa'annan guda biyu din sun tabbata. Wasu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci ulil amr a matsayin shugabanni, wasu kuma sun fahimce su a matsayin malamai. A wancan lokacin in sun fahimce su a matsayin haka nan, sun fahimci shugabanni a matsayin malamai, daman shugabannin su ne malaman su a wancan lokacin. Umar bin Khattab a wancan lokacin ai babban malami ne ko? To kuma shugaba ne. Haka Abubakar as-Siddiq, haka Usman bin Affan, haka Ali bin Abi Talib, ba ma wanda yake falala. Haka suke jiri. Kina kaga in sahabbai sun dauki shugabanni a matsayin malamai ba laifi bane ba. Dama mulki ainihin shi na mutanen kirki. Mulki ainihin waɗanda suke da shi annabawa ne. Mun lura da kyau. Annaba ne ke da siyasa. Tasi ce. Shugabancin mutane, yanke hukunci a cikin al'amarin mutane, jagoranta al'amarin mutane ainihi na annabawa ne. Shugaban daular musulunci na farko wane ne? Wane ne ku gai? Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, kuma kewaye-kewaye. Shine shugaba, har kashe gare shi. Wannan ya rubuta letter ya ɗauko kashen shi ya daɗa. A Madina ko da daga hannun shi ce shi ne shugaba, shugaban ƙasa, kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma limamin sallar Juma'a da Idi. Shi ne shugaban, kuma shi ne limamin na sallar Juma'a da Idi, shi ne limamin khamsu salawat, shi ne limamin su aka ta wajen yaƙi, shi ne kumandan yaƙi kuma. Duka shi ne. Da annaba suka ce duk annabin da ya rasu, to wanda ke halifanci shi shi ne wanda yake mahi kusa da shi. Wala an ta wanda ke maka ciwo. Bari mu ida, sai mun ida ma za ka yi sauran. Mahi kusa da su, mahiya adalci, mahiya kama da annabawa su ne suke riƙe mulki. Kaga shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Abubakar Siddiq ya zo. Akwai wanda ya yi shi? To bayan shi ba. Umar bin Khattab. Akwai wanda ya yi shi? Bayan shi ba. Usman bin Affan. Akwai wanda ya yi shi? A'a. Bayan shi ba. Ali bin Abi Talib. Kaga ita ce ake ce ma al-khilafar rashida. Yanzu daga ƙarshe sai aka samu wasu waɗanda suka zo daga baya, waɗanda su ma mutanen kirki, amma kuma ɓangaren su na yaƙi ya fi ƙarfi. Yanzu Muawiya, kafin ka ga hadisin shi guda, ka ji an ce maka an yi yaƙi da shoje kaza wuri kaza da wuri kaza da wuri, amma dai mutanen kirki. Yanzu ƙarshe har aka kai mulkin ya faɗa ga waɗanda su kawai jarumai ne na hilin daga kawai. In ka bin daular nan duka haka za ka samu su. Kai ƙarshe har aka kawo mulki ya faɗa ga mutanen da su ba ma ruwansu ma da addini, amma dai musulmi ne ne. Ƙarshe har a zo mulkin ya ma kubuce ma hannun su musulmin duka baki ɗaya ya faɗa hannun arna. Idan ya hita daga hannun arna, arne in zai ƙara maida maka mulki bai maida shi ga hannun mutumin kirki kuma. Sai ya nemi wanda ke kama da shi kama-kama.
bai samu kawa da shi dari bisa dari sai ya dawo mai kama kama da shi ya dora to shi yasa kake ganin al'amarin siyasa ya ta lalace har aka kai lokacin da din shugaban ku yace to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi sai kace alhamdulillah mun samu shugaba mai musallama ma saboda a tsarin in yace assalamu alaikum bisa kan tsarin kasa ya taka doka ka constitution Niger idan ka zo zaka diskura matsayin ka na shugaban kasa kace to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi bismillahir rahmanir rahim ka taka doka wacce constitution da ya wuce na satcham republic ayar doka shi ta horko kasa ba ta da alaka da addini dan me zaka zo ka ce assalamu alaikum ka taba ji wani ya ce assalamu alaikum ba zaka taba ce assalamu alaikum to haka ne mulki ya ta lalace har ya kawo inda yake yanzu to duk lokacin da zai gyaruwa sai kaga ya koma ga hannun mutanen kirki waɗanda suke gayan Allah da manzon shi muna fata wanga shugaban da ke sama ya kasance daga cikin wannan mutane muna fata hakan kuma duk lokacin da mulki ya fada hannun wanda ya daidai da al'umma wannan lokacin da ake gyara wanda magana iri guda kuke yi da kai da shi kace insha Allah ce insha Allah to ina gane ya kamata mu sa ku karatu ya dadi amma kuma ya kamata a ce mun sai haka abinda muka karanta daidai Allah ya mu dace kusa wannan kai Allah ya yi akwai tambaya babu shikenan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك اللهم من أراد النيجر بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم اقض عنا حوائجنا اللهم اقض عنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بدعائك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين